للظالمين الظالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ربي اجعل لي سلمي ويسر لي أمري واعمل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Idan ba manta ba a cikin wannan littafi namu na Ummatul Ahkam na babban malami Abdulgani ibn Abdulwahid Al-Maqdisi al-Jama'i rahimahullahu ta'ala, wanda aka yi shekara 1541 ya rasu a shekara 1602, mun tsaya darasi na 8, inda za mu tashi darasi na 10. Za mu tashi darasi na 11 a wannan rana ta Asabar tara ga watan Jumada al-Ula shekara 1444, bayan jira Annabi alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina. Wannan dindin da uku ga watan Disamba shekara 2022 miladiya. Muna cikin babi na 4, babun ilmi wa ghairi, amma muna cikin babun ghusl min al-janaba. Ake miki mun tsaya kuma hadisi na mai lamba ta 31, za mu tashi hadisi mai lamba ta 32 a daji na 9. Maliki al-hadithu thani wa 30, hadisi na 32 ko da 1 a wata mistar. Ana Aisha radiyallahu anha, an karɓo daga Nana Aisha, Allah ya kara mata yarda, qalat tace kana Nabi sallallahu alaihi wa sallam, manzo kira da Aisha Allah ya tabbata a gare shi, ya kasance idan ka tsara min janaba, idan ne ni ke ni ku ko ni ya yi wankan janaba, shine idan ka tsara ai idan arada an yitta tsara min janaba, idan ne ni ku yi wankan janaba da kala, idan ki yana fara wanki Allah ya sa sun ba tawba sanan zai yi alwala wudu'u lis-salati alwala salla sun ba tsala, sannan kuma zai yi wanka. Wannan abin da za mu biya yau na Nana Aisha da Nana Maimuna su za su bayani a kan aiki yadda Annabi yake wanka a aikace. Wannan hadisan guda biyu, to sai yake sun makka sallah sai yayi wanka, sun mai yi hallilu biya da yin sharau, sannan sai ya shi shigar da ɗan yatsunsa cikin gajinsa ya rarraba hannayensa cikin gajinsa ta ila gwanna, har sai ya tabbatar da cewa ya samu zato mafi rinjayen cewa annahu lallai kada abuwa ba tare da cewa fatar kansa ta jike, domin wannan fatar idan mutum ya kwalkwal wannan gurin da kaga yana kalli shi ne bashara. An gani za shi kiran mutum albashar saboda ai fata ce ta lulluɓe dan adam kenan. Ko qul inna ma ana bashar mithlukum yuha ana bashar mithlukum, shi ne albashar saboda fata ce ta lulluɓe ta, to nan fatar kai ana kiran ta bashara fatar. To sai ya tabbatar da fatar kansa ta jiki ruwa ya ratsa ta, to sai yace afada alayhi alma, sai fara ruwa a jikinsa talata maratin ta uku, ya ba fara ruwa a kansa kai ta uku, sun magana sa'ira jasadi, daga nan sai wanke sauran jikinsa kuma ragowar jikinsa. Wannan hadisi haka ya nuna, an mun gaba hadisan biyu sai kuma mun yi bayaninsa a dunkule, muka haɗa hadisan guda biyu aljamu bainal hadisain, sai mu ga yaya wato sifar za ta fita. Wa kanat taqul, Nana Aisha Allah ya kara mata yadda ta kasance tana cewa kuntu abtasilu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, na kasance ni da Annabi kira da Aisha Allah ya tabbata a gare shi muna yin wanka, ko ina yin wanka da Annabi alaihi salatu wa sallam, min ina'in wahidin, daga mazubin ruwa daya, domin al'ina ba kwariya ake rinji ba, duk wani abu da zai ɗauki ruwa shine al'ina'u, mazubin ruwa, bawu, bokiti, kwalya da abin da ya kamata su, wanda sai za a zuba ya wanka, duk sunansa al'ina. An fahimta ko? To sai yake nastaribu minhu jami'an, Nana Aisha tace muna kamfatowa daga wannan ruwan dukan mu biyu, ina ɗiba yana ɗiba, Annabi alaihi salatu wassalam, ina ɗiba yana ɗiba. To wannan hadisin kai tsaye in muka kalle shi za mu ga ita wanda ta yi rawiyar hadisin mun yi tarjama ta baya, mun san wace ce ita, amma za mu koyi wasu abubuwa da karkashin hadisin. Abu na farko, hadisin ya nuna mana cewa ana fara wanke hannu kafin ayi alwala da wanka, kafin mutum ya fara wannan sai ya fara wanke hannunsa, abu na farko kenan. Sannan abu na biyu, sai kuma a fara da alwala kafin wanka, hadisin ya nuna mana wannan. Sannan abu na uku, hadisin ya nuna mana cewa mutahaddi ne mutum ne wato kace da kansa yayin lokacin da zai wanka, domin wannan yana ba da fa'idoji. Daga cikin fa'idojin da yake bayarwa shine, na farko za ka samu sauƙin zuwan ruwa kan fatarka ga su masu gashi da yawa. Mu ba ku da wannan matsalar sosai, kawai su Laraba gashi da yawa a kansu, to sai ya baka dama, duk da cewa mu ba ku ba tsara su ba, to zai ba da damar ruwa ya ratsa ma cikin kai. Sannan abu na biyu, hannunka zai wato zai gabu kai tsaye zuwa ga fatarka. Sannan abu na uku, zai rurrufe ma ƙofofi, domin yayin da mutum ya zo injali manijiyar ta daga jikinsa, ƙofofin kansa buɗewa suke. Idan ka zuba ruwa kai tsaye, kamar yadda za mu zo mu yi bayani akan kimatin ijiza, yana iya samo wa da mutum da wata irin mura mai sa ciwon kai. To ɗaya daga cikin fa'idodin, ka fara kai ruwa wannan mutum da rarrabe gaba ɗaya ƙofofin. To yayin da ka tashi kwaba ruwan, ba ka da matsala, ba zai tafi da rikini cikin kanka ba. Wane mutum? To saboda haka wannan shi ne abin da ya kamata mu kalla. Sannan an so mutum ya kwaba ruwa a jikinsa sau uku. An so haka. Mun koya a ƙarƙashin hadisin cewa aje mata da miji za su iya amfani da bokiti ɗaya ko mazubin ruwa ɗaya su yi wanka. Za su iya amfani da su zube. Kuma yana nuna wannan kai tsaye yana nuna ma cewa aje wato ma'aurata suna iya kallon al'aurar juna. Duk hadisin da ya zo nuna cewa haramun ne wato ma'aurata su kalli al'aurar junansu ba su ingantacce ko ɗaya. Hadisin da yake ingantacce cewa amma aurata dan sun kalli wato al'aurar junansu ba su dai. Sannan kuma hadisin ya nuna mana aje ana tuta jiki yayin da za a yi wanka. Lokacin da mutum ya zo yi, a ina aka koyo wannan? A nan Imam Malik karkashin afaga wato tumma gatala ya kwara sannan ya wanke. A karkashin wannan Imam Malik ya fito da addarku wajen wanka. Da karkashin wannan wani ne? Sannan hadisin ya nuna mana cewa a ce idan mutum ya wanka janaba ya dauke karamin hadisi. Hadisi akwai karami akwai babbago. To idan mutum ya yi wanka ya dauke hatta karamin, za mu zo mu ji a sifatin ijiza. Sannan abu na ƙarshe, hadisin ya nuna mana kyakkyawar ɗabi'a irin ta Annabi alaihi salatu wassalam. Me ya ga mu'amalar ta da iyalinsa? Duk yadda kake da kirki a waje, in dai ba ka da kirki a gida, to mutumin banza ne kai a addini. An fito ka zama mutumin kirki, Annabi ya ce wato khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Mafi alkhairin ku shine wanda yake da kirki a gidansa. Kirki ne kuma na fi ku kirki da iyalina. Saboda haka shi sa wayannan abubuwan suna da mahimmanci kwarai da gaske. Nan za a koyi yana kyautata ya ɗan waje, mai kirki ne a waje, amma ba ya kyautata ya iyalinsa. Wannan ba daidai ba ne. Abin da yake daidai shi ne ka zama mai kirki gida da waje. In ka kasa biki to ka zama a gida. In ka kasa biki, yauwa, wannan shi ne abin da ya kamata mu lura. Domin ji wannan hadisin, bari mu ji ɗaya sai mu bayani a dunkule. An Maimuna ta binti Al-Harith radiyallahu anha, an karɓo daga Maimuna ƴar Harith, Allah ya ƙara mata yadda, zaujin Nabi sallallahu alaihi wa sallam, matar Annabi kira da abin da Allah ya tabbata a gare shi, sai yanzu muka zo kanta. Wace ce Maimuna? Maimuna ta binti Al-Harith bin Hujr al-Hilaliyya, ummu al-mu'minina, kuma wa zaujin Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, matar Annabi kira da abin da Allah ya tabbata a gare shi. Annabi ya aure su shekara ta bakwai bayan an yi umratul qada, sai kuma kuma da ba Annabi ya je umara aka hana shi a shekara ta shida lokacin zuwa Lodebiya, aka hana shi. Daga nan kuma bayan nan wato shi ne koma shi ta ji kira umratul qadiyya ko umratul qada. Umara rabuwa ya je wannan shekara an hana shi, koma ya maimaita ta ta shekara ta bakwai. Wannan ita ce wato Maimuna. Asali da sunan da Bara, sanda Annabi ya aure shi ya sunan ita ce Bara. To Bara kuma suna akwai zuga kai a ciki, cewa mai bin Allah. Sai Annabi ya ce bal anti Maimunatu, mai albarka. Sai ce ya kira wannan suna, ko bi yake sa Annabi ya canza suna, ko dai suna ya muni, ko kuma ya zamto akwai yabon kai a ciki, to sai Annabi ya canza. To an canza mata wannan sunan saboda ko da kai a ciki, tayi rashin lafiya a Makka ko kuma kafin nan wata rana Annabi Alayhi Salatu Wassalam yace al-aqawati mu'minat ɗan uwannan guda hudu wato mu'minai ne yake maimunatu zawjin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ukhtuha ummul fadli bintul harith wa ukhtuha salamat bintul harith wa asma'u bint umay yake wayannan guda hudu din mu'minai ne ta farko sai yake maimuna matar Annabi Alayhi Salatu Wassalam mu'mina ce wannan wato lambar girmamawa ce Annabi ya bayar da kanka kaga yadda ake wa an ba wa OOR ko kaza ai ta murna to Annabi da kanka yake wannan mu'mina ce sai kenan sannan kuma sai yake da yar uwar ta Ummul Fadl ita ce mahaifiyarwa Fadl ibn Abbas da kuma Abbas ibn Abdul Muttalib mahaifiyar Abbas da Abdul Muttalib kanwar maimuna an fahimta da kyau ko kuma matar Abbas ibn Abdul Muttalib sannan sai kuma Abdera wannan ita mahaifiyar Abbas ibn Abdul Muttalib ita ce Lubabatul Kubra sunan ta Lubabatu sannan sai yar uwar ta ta kuma Salamatu bintul Harith ita ce mahaifiyar Khalid ibn al-Walid an fahimta da kyau ko sai yar uwar ta ta ba Salama abuwan Lubabatul Kubra Lubaba karamar ita ba a kawo ta a hudun nan da Annabi ya faɗa ba ita ma a wato tana cikin ɗan uwan Maimuna bint al-Harith in ka lura da yau cewa da Khalid bin al-Walid da su Abdullahi da Abbas kwajin jiki an bai da yau ɗan uwa ne to amma yanzu yana da Lubaba babba da karama Lubabatul Kubra Lubabatul Kubra kamar yadda za a ce baba karami yadda Bahaushe yake to kaga akwai baba babba kenan ko me yake suna yake sai a ce baba karami to Larabawa suna da wannan suma sai mutum ya sa suna ɗaya guda biyar ya sa Muhammad Kabir Muhammad Kabir Muhammad Al-Alus na tsakiya wani ma yana sa biyar a gidansa kawai duk Muhammad to suna yake da Bahaushe shi ma yana yi ko sai ce Muhammad Al-Awwal Sani Thalith har zuwa Hajar ai shi ma duk Muhammad ne yawwa to sannan da yar uwar su Salamatu bintul Harith wayannan guda uku da Maimuna da Ummul Fadl Lubabatul Kubra da kuma Salamatu bintul Harith wayannan guda uku gaba ɗaya uwa ne uwa ɗaya sai ta hudun da Annabi ya faɗa Asma'u bintu Umay Asma'u bintu Umay ta kuma uwa ɗaya take da wayannan ba uwa ɗaya ba an fahimta da kyau ko yawwa saboda haka amma gaba ɗaya uwa ɗaya take ita Asma'u bintu Umay za ku iya tunanin ita ce duk wanda ya aure ta sai ya yi shahada ya ba zina ji ɗalibi ya aure ta ya yi shahada sai na Abubakar ya aure ta sai na Aliyu ma ya aure ta haka duk wanda irin wannan irin su ne wanda in a ƙasar Hausa ne in dai kina auren mutane suna mutuwa sai a tambayi ai sai a tambayi ce in dai an aura sai a mutu to ita duk wanda ta aura gaba ɗayan su shahada take Asma'u bintu Umay radiyallahu anha to ita ce wannan bai wa Allah Annabi ya aure ta shekara ta bakwai ta yi rashin lafiya a can a Makka lokacin da ta yi wannan rashin lafiyar sai ya zamto cewa Umara take ta je Umara ne a Makka da rashin lafiyar ta kama ta sai ta ce sai ta tuno cewa Annabi ya ce ba za ka mutu a Makka ba kuma a jikinta tana jin cewa wannan rashin lafiyar ba zan tashi ba sai ta ce wanda suka tafi da ita a ɗauko ta a fito da ita daga Makka to an tawo da ita daidai wajen wani guri da ake kira Tari Tari wanda bai fi mil goma ba tsakaninsa da wurin da ake kira Masjidu Aisha wanda ya taɓa zuwa Makka ko Umara ko aikin haji ya san gurin da ake kira Masjidu Aisha to daga daidai wannan gurin bai fi mil goma ba za ka ga wata katanga an kewaye wani guri sai ake kira Tari an fahimta da kyau ko to wannan gurin shi ne Tari a dai a nan gawar Maimuna bintul Harith a nan aka binne ta a wannan Tari ɗin kuma a nan Annabi ya aure ta a gurin Tari ɗin saboda haka an taho da ita tana rashin lafiyar an zo daidai gurin Allah ya karɓi rayuwarta sai aka binne ta a gurin to wannan sai da yake abin da za mu fa'idanta da Maimuna bintul Harith kenan an gane ko sannan ta rasu a shekara ta 51 bayan hijira رضي الله تعالى عنها توجيني ترى ويجو من السوا زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة لا أجي وأنه عليه الصلاة والسلام الوضوء مبلا حكسا فتحا أكم وهو يا ذو مجد مجد الروم باوي وضوء الولفة الوضوء والولاء الوضوء كما مجد الروم الذنوب مجد الروم الذنوب كما جنبي ببنت سكوى وتن وانم فتحا وانم ظلما سودا تتي ناجي وأنه عليه الصلاة والسلام وضوء الجنابة روم وان كان جنبا فأقفع وتجلس في فترة أقفع دكالبا في جويا مالهم القاضي يا الأسيوان والمتابل لدي جبتنا لنا كالمومي مشارك الأنوار في جوا أقفع باكفع بني يتي بادي كده كالبا بيتي دي فترة دي سيني أمالا أن تركتك haka da dabi iya dai in ka duba fata wal bari ma a sharin da aka yi shi ma ya yi kai to maganar cewa maganar da fasara ta buje ne shi ne annabi ya karkato da wato majibin ruwa ba wani wato a kalaba ba ba ya jiya shi ba ya karkato ne shi ne dai wannan wali da su kana shi karkato da wato ruwan da bi da annin sa na dama ala ya tsari akan annin sa na gutaka majidi yana nan sai karkato da aka yi shigo ruwa a hannunsa to gine sai ce maratai sau biyu yawan da hannun au salatan ko uku shakar rawi ko biyu ko uku tun maka kala farja hu sannan sai ya wanke farjinsa a nan da wasu malamai suka ce na ka ce farji ya kama da duk inda wani abu ke fito duk wura da gurin bawari wasu suka ce alfarji domin alfurja gurin da abin da zai fito kawai suka ce farji kawai ana nufi inda wannan kazan ta fita shi yake ne thumma zaraba yadahu bil ardi anan za ku dora akwai fa'idodi da yanzu malam ma ummu maimunatu ta kawo a wannan hadisin wannan da na Aisha ba ta kawo ba to shi za mu ce to agwama gaba daya thumma zaraba yadahu bil ardi sannan sai goga hannunsa a kasa bayan ya gama wanke farjinta awi da aidi ko bango saka rawi mala da ni sauri au salatan ko uku thumma tamaddada sannan sai kurkura bakin sa wannan da kai shaka wa gasala wajahu wa zira'i bayan nan sai wanke fuskar sa da kuma sanjalalin hannunsa shine zira'i tun daga kan alwusta har zuwa almirfa shi yake kira zira'i karka dauka da ka wanke nan to yanzu banda nan tun daga nan har zuwa nan yawanci zamu yi aiki tafi ثم أفاض على رأسه الماء فننسى النبي يقال هو أفاضكما ثم غسل سائر جسده إذا ما يوجه ثورا بكينسا ثم تنحى شيء ينقرى فغسل رجليه فما يوجه كفرسا أولا رواية تامينا سوى النبي يأيو الولاء ما بيوجه كفاوا كيف يوجه بكينسا كفاوا شيء كفرن جيوا كاسي يمتا ونقرن دوانسا ما يوجه كفاوا أكاركي a wannan wankan da nana maimuna da kaluna ta nuna cewa annabi bai wanke kafa ba a alwala sai da ya gama wanka sai da ya gama wankan sa tsaf sannan ya yi alwala a bai wanke kafa ba ta tu bi furkatin sai na zo mata tsin ba a wata ruwaya da dinji sai na zo mata da tawul ko kuma a hankali na zo mata da shi balan yuriha bi da fate ba bai karba ba فجعل يسيل الماء بيده جعل يرفي رواد حننسا يرفي رواد بيده بجنسا يرفي رواد بيده بجنسا شاو وكما مهانكا شبا كوانا سمع بيكو جي بجنسا لكيبا يقول كيف وانا منجي عند الله عزيز ميمونة ننا لا عيشة ننا لا ميمونة من جل هاي بارد مجي وعدو فائدة كذاب وفتاك ركشين حديثة نفرقو يانونا منكي وعنسو مسيح ya tanadi ruwa lokacin da zai wanka shi da malami ahalin malami da allahi yace wanda ya san zai taki iyalin zai fara tare da ruwa ya aji har yanzu yake babu aje ya Abuja ko a cikin wato black ko tukunya to haka nan tufafin da zai amfani da shi wajen sawa sannan abu ne biyu hadisin ya nuna ashe hijimar mai gida ta mace ce kaga barbarar tunani da yan tayi ne sai mijin yanzu da ake jama ta a jiya da yau ko duk wannan abubuwan da ake kai gaba daya wannan tunani ne mara kyau har yanzu hidima ta mai gida tana karkashin mace majalla ta san kanta duk waye wata duk ilimin da ta san cewa ta yi wa mai gidan ta hidima shi ne bauta aure an bai da kyau ko mun gane haka karkashin wa da ne mai muna domin ta dauki ne bawon ruwan wanka ta kai domin waje yanzu saboda gogewa ko ruwan wanka an hana ta kai wa maza sai ne mijin ya ji da sako da loko sai kai ka fada ba zuwa da to saboda haka wannan shi ne to saboda haka wanda yana cikin wajibin mace shi da malamai suke ce yi wa miji hidima ba wai alfarma ba ce wajibi ne dole ne dai yanzu da za a go suna ta bayani cewa ai yanzu girki ma suna kallon ka tawayin gilas girki ma ba kaza ba dole bane saboda tsaba tsiye ne wai girki ma ba dole ne ba take kai ba abin da yake wajibi shine ka kawo mata da fafetin wallahi wannan balbalatul fikriya ne barbarar tunani ce irin ta turawa amma duk wanda ta sarkar da ta cewa yi wa miji hidima shine bauta aure idan ya zo yana so ta yin kiɗe ce ko ya yake ba komai amma ki sani cewa haƙƙin ki ne ki ga ki kai ruwan wanka na nan kai muna ita take amma ga yanzu ki ne ki kai ruwan su da kanku domin an ga yawa ba ta cewa suna da ɗan jiya yanzu haka ake aka mana wannan tunanin da wasu kasashe na cewa in ma ya take ki sai an raba komai biyu wai ya ke so a kawo nan inda ya kace ki za a raba duk jarin ta gaba ɗaya su miliyan 50 ce girin da jira ka bata ka dauki girin da jira to wallahi ya ke so a kawo kuma suna ta kokarin wannan abubuwan cewa a waye da kan wato ba ta cewa kan ba suna da yanki suna da kaza suna da kaza Allah ya kawo in to saboda haka wannan ka sani mace ta sani cewa yi wa miji hidima wajibi ne sannan hadisin ya nuna wani ba a shigar da hannaye kafin a wanke sai ka fara wanke hannu sannan buɗaɗɗen abu ne za ka fara shigar da shi kuma rufaffe ne ba ka da matsala musamman ma in daga bacci mutum ya tashi ko kuma hannunsa akwai kazanta sannan abu na uku yana nuna mana cewa lallai a fara wanke al'aura kafin a yi alwala sannan abu na gaba shi ne an so mutum ya yi wannan tufa idan ya zo wanka wannan tufa za mu faɗi wata tufa daban bayan wannan sannan an so mutum ya jinkirta ƙafarsa har sai ya gama ya bar wani guri ya je wanke ta misali in ya bar gurin da yake duk da za mu bi me ya sa wato wasu malamai ba su ɗauki wannan tsarin ba Imam al-Qurtubi al-Maliki rahimahullah ta'ala cewa idan ne yasa annabi yake jinkirta wanke kafa saboda a gurin da yayi wanka kafarsa na baki domin ta bune shi yasa sai ya bar gurin yanzu da ba ta balbali sai ya wanke kaga kaga ba za ta kara baki ba haka Imam al-Qurtubi yake sannan kuma mun cewa ya halatta din duk da nan zai karbi tawo ba ya halatta kin kai wankan ka goje cikin ka ya halatta sai dai ka sani cewa wasu suka ce yarbewa da hannu shi ya fi wasu kuma malamai suka ce da yarbewa da gojewa ba wanda ya kone domin annabi bai yi wancan ba sannan idan mutum zai zubo ruwa a al'aurarsa ana so ya zubo da hannunsa na dama ya wanke da na hagu wannan ya ce to hadisin a ƙarshe ya nuna nan mana falalan na ne mai muda rabbi Allahu anha to bari mu ji mu gwa ma hadisan biyu mu ji yaya aikin yake yadda ake yi wankan jaraba a yake mu tuna wasu da kanmu domin kowa ya gani amma mu tuna wasu da kanmu mutum fatil kamal cewa yadda ake yi mutum zai fara tare da ruwansa idan ya tare da ruwa to abinda ake bukata na farko sai fara wanke hannayensa in muka ce hannu zai wanke sau uku ko biyu ita ce fatil kamal ko sau uku ko biyu zai wanke a tare ba wannan daban ba wannan daban in kai wannan daban ya zama shi da kenan haɗewa za ka yi ka wanke su to bayan mutum ya gama da wannan kun ga abu na farko ya tanadi ruwa na biyu da ya zo ya wanke hannayensa a haɗe sau biyu ko uku ban ce ɗaya ba domin mun je sa'a fi ithnain aw thalathan haka hadisi ya nuna to bayan yayi wannan sannan kuma sai wanke al'auransa wajen wanke al'aura anan ake fitiro da riya ita kuma riya ba a buƙatar ka fita ta da bai mahalluha al-ghalbu haka ibn jibril abdul salam yake cewa at-talaffuz bi riya bid'a bayyana riya da baki ba a bayyana riya a kowanne aiki in ba wajen aikin haji ba wato malai suka kara da ragon layya cewa mutum ya jira ko ya wannan na layya shine aka ce ya lafa da fiyarwa amma yaya da ke ku eh amma kaga yayin da mutum ya yi kullun ihrami na umra ko aikin haji ai zai ce labbaik Allahumma hajjata wa umra kuma abili to wannan abili yake amma duk wata niyya mahalluha al-qalbi talaffuzi da idan mutum ya zo sallah a nan gurin ya tsaya gurin bayyana niyya har sai liman ya dago wannan babu shi nawa shi salati ijari ibtida wanda ya ka bayyana sunan imamin nan sai a ce masa mala habibi ibtida din imam habibi shi harati gandin albasa har ka dago yana ta bayani wallahi akwai ba shi har yanzu zaka ji wani ya zo zai ta da sallah ka yi nayi yawa dole ba mai haji yayi to da haka ba dai dai bane ba shi da asali wannan kwata kwata idan mutum ya zo ni ai kawai mutum ne yanzu ya dau huta sai ya ce ba haka yayi ya zuwa bataki sai yayi ya ne ba dimar aiki sai yayi ya zuwa bataki baya bukata ya daukan mutar kawai da tafiya shi ne biyar haka yanzu da ko yawa to wannan shi ne to da zarar yayi wannan ya wanke farjinsa ko al'auransa to sai yanzu kada hadisin maimuna sai aka nuna cewa ya goga hannunsa a jikin bango ko kasa to shi ma sai ya samu ya goga hannunsa a kasa in babu dama ya sami sabulu ya wanke hannunsa domin abin da ake bukata dama wannan kazantar ya kaure shi ya ji yaukin baya hannunsa ba dole sai bango ko kasa ba dan wani ban dakin zama gaba ɗaya duk tayi shi kafin ka goga ba zai fita ba sai gogo sabulu ya wanke ina ba dan fahimta illa shi ne dama illa kawai shi ne a kaudar kazantar to ka samu abin da zaka kaudar shi ko da ne sabulu ko wani hando da zaka amfani da shi ya halatta to da mutum ya gama da wannan yanzu kaga mun faɗa niyya cewa a nan zaka halatto da ita a zuciyarka cewa wankan janaba da ni shikenan wankan juma'a da ni shikenan wankan gawa za a yi shikenan an fahimta da kyau ko to saboda haka daga wannan yayi to bayan wannan yanzu da ya rage wa sai yayi alwala wudu'uhu lis sala haka mata annabi suka ce alwalar ta irin dame talla to kaga wani zai ce to ai wajen alwala kuma ana ambaton Allah da shi abin da yake inda yake zama haramun ka ambaci Allah abin da yake yayin bodi ko bayan gida to yayin da zaka yi alwala fa ana ambaton Allah amma ba a fili ba shi ba sai kai shi a zuciyarka yayi bismillah kuma iya ta tiya ba basmala ba basmala ba a yi ta ko ina sai ko dan biyo qur'ani basmala da wannan tiya da ba duk inda kaje an ce ka ambaci Allah ana cewa ka ce bismillah me zuwa tun abin da yake bismillah arrahmanir rahim ba ni ne ba bismillah iya nan wai kuma inda amrihi wallahi haka bi alayhi ka ce ai da ka ubace ka inda aka hana ka saboda iya ta tiya kawai da zaran mutum yayi wannan ya fara alwalarsa sifatul kamal shi ne wanke kowanne guri sau biyu ko uku alwala ne zai yi yanzu ya wanke hannaye sau uku sannan zai ɗebo ruwa sai kurkura sai kurkura ya zuba a bakin sai kurkura kurkura bakin shi ne imraru ma'i fil fami kaduwar ruwa a baki mun ce sa hannu a baki a tuwa shi ne mun yi wannan bayanin tun a baya saboda haka da ya kada shi ya zubar sai ya shaka kuma ya fashi kaga yayi abu uku da ɗebo ruwa ɗaya salata min wahidi yayi abu uku da ɗebo ruwa daya sannan sai kuma ɗebowa idan yana so ya wannan kuma ya ga dama da rago ruwan to da wannan ruwan gaba ɗaya sai yayi abubuwa tara da ɗebo ruwa daya fit an min wahidi kenan zai iya wannan ya ga dama ya fit an min wahidi idan ya yi wannan to kuma ya gama da kurkuran baki da shaka ruwa a hanci da fashewa me yake yanzu sai wanke fuska sai ɗebo ruwa sai wanke fuskarsa idan wanke gaba ɗaya tun daga cikin kulluwa zuwa wato cikin kulluma da kuma kasan haba mun faɗi shi ne faɗin fuska cewa inda zaki yake mutuwa da al'ada wanda ne sanko banda kuma mai gashi har nan banda da shi to idan ya wanke shi ma da uku ko biyu sannan sai ya goruwa ya wanke hannun shi ma tun daga nan har ya ce da ya wanke nan wancan daban zaman kanshi yake wannan shi ma daga nan zuwa nan zaman kanshi yake sai ya wanke da uku ko biyu sannan sai ya dawo nan ma ya wanke da uku ko biyu sannan ya ƙara ke goruwa ya shafi kai da kulli al'udunani min alra'as haka annabi alaihi salatu wassalam yake kulluwa tana cikin kai domin hadisin da muka biya a alwala a baya za ku ji ba su kulle ba muka ce ai domin yana ne cikin kai idan mutum ya ce akwai ragowar ruwa hannunsa sai gaji kulluwa ne to hadisin da ne domin Allah ya kara masa yadda a laraija sai ta nuna cewa annabi alaihi salatu wassalam sannan sai ya yunkura ya bar gurin ya wanke kafa a hadisin da laraija amma kar ku manta hadisin da wata ce kana ba amma hadisin nan ne mun cewa sai kana abin da yake nuna cewa hadisin nan ne mun shi yake nuna wannan wankan kusan ko da yake shi annabi yake wannan kuma wata gaba aka samu annabi yayin wannan wankan a wannan lokacin wanda da dai ga ta kawo an bai da yake ko yawa shi zai maka ce in ka gwaba yanzu kana da zafi in ka ga dama kai ma ka bar kafa karka wanke ko da daki ban daki ne ta mai tayi take in kana so kai koyi da wannan ya halatta in kuma ka ga dama ka da alwala ka gaba ɗaya yanzu duka idan ka gaba alwala ka wanke kafa idan ka wanke kafa ka tsaf yanzu abin da ya rage ba abu na hudu sai ka ɗebo ruwa ka wanke kai idan nake wanke kai kuwa har wuya tun daga nan zuwa sama sai ka sa hannunka a kunne sannan ka kurkura baki ka shaka ruwa ka baki a cikin wanke kai ba da wanke kai tun da ka yi alwala ko baka yi wannan ba ya isar za mu zo a sifatin ijza amma za mu jiki kuma saboda haka idan ka zo wanke kai gaba ɗaya ana so ka wanke duka kai idan mace ce ruwa ba zai ratsa kanta ba saboda wani kitso mai abin nan sai ta tsefe amma idan ruwa zai ratsa kanta ba sai ta tsefe ba inda aka ce a tsefe din da shi inda ruwa baya ratsa amma gashin matan mu na Hausawa yanzu duk ba sai sun tsefe ba an gane su wannan suna nan mun kalla ba gashi ne har bayan ta taro shi ake an fahimta da ke ku ta taro shi ake dan ma da annabi har so suke aikin haji yanzu dan su rage gashi saboda yawan sa amma ba ka taba ji an ce suna bashi ne shi a wajen ba ne yawa na nan mun kalla ba ana fara cewa wato tana cikin waɗanda Allah ya ba su yawan gashi cikin mata annabi dan innal muslimina wal muslimati wal kafi ta so kane ina gyaran gashi na biyu Allah yana faɗan maza da mata tace na tattare gashi na tawo dan ji ne wanda irin sako ne wannan an fahimta da kyau ko saboda haka in ruwa ba zai ratsa ba kamar daure na ruba sai an tsaye in kuma zai ratsa to babu komai an gane ko saboda haka bayan wannan za a wanke kai kamar yadda na faɗa sau uku gaba ɗaya to da an wanke kai sau uku yanzu a ɗebo ruwa a wanke tsabi jiki na dama tsabi jiki na dama ya haɗa da ƙarƙashin haɓɓasa haddaki da ƙarƙashin wazo tsakanin ƙafa cinya da matsi-matsi sai an wanke tsaf amma ka kiyaye kada garin tsara wajen wankan nan kuma ka taɓa al'aurarka domin ka taɓa al'aura alwalarka da kai ta kare sai dai ba da yake ce in ba da niyya ne ba an haɗa hadisin ɗanku bina abin dawa da kuma butra kaga hadisi ne sai yana karo da kai amma da aka haɗa su sai aka ce wanda ya taɓa al'aurarsa dan da gangan ko dan sha'awa alwalarsa ta kare wanda ya taɓa bai sani ba ba komai wannan hadisin ka haɗa jiki sai aiki idan da dan ne ta kare in kuma bai sani ba na rura sai ta kai shi gurin to alolan da kana shi ke nan an bai ga da ko bayan an yi nan tsafin jiki na dama tun daga wato kan kafadar da nan har zuwa kasa da kashi kasan hammatarsa har zuwa kasa kafar sa shine tsafin jiki na dama sai da uku sannan zai dawo bangaren hagu ragowar ruwan zai yi ba shi ma yi da uku zai yi ba ya fara ya gama daga nan ya fito zai tsaye in sallah da ya fito ya saba bai ya sa baya to duk sallar da ake yi shi ne ta kai an fahimta ko saboda haka wannan ita ake kira sifatul kamal na'am sifa cikakkiya wadda take annabi alaihi salatu wassalam yayi idan kai wannan kana da ladabi ladan wato ko da annabi alaihi salatu wassalam da kuma ladan wankan da na barka shi ne sifatul kamal to sai mu ji ibadu ibisa saboda in kai za a ce yayi amma ba kai kori da annabi wajen yin wankan sa ba amma yayi ita ce ibadu ibisa ita kuma ji ne yadda mutum da ya zo yanzu yawanci hannun sa kawai da yawanci hannun sa ya ce da gida jawab yana da ida kawai yana kunna ta kawai sai fara ya tafi ruwa kawai sai fara wanki al'aurar sa bayan ya wanke hannun sa ya wanke al'aura yana ruwan yana ta zubowa da yawanci yayin wanke al'aurar ya halarto da cewa wani kan janaba ya ji sai kawai ya kwakkwara ruwa a jikin sa gaba ɗaya gugu ga bai wannan tsarin ba amma da sharadin cewa yayin da yake gugu ga jikin sa ya kurkura bakin sa ya kuma shaka ya fati to a wannan fanni ya fita har sallah ne kamar wanda ya samu shi mun fulle shi ma yana zuwa yanzu kawai sai ya shiga ya kulma a ciki shi ma ya goggo ga jikin sa ya goge jikin sa yayin da yake goge jikin sa da niyyar wankan janaba in dai ya kurkura baki ya shaka shi ma ya fito zai iya sallah sifatin da ya ke an kai ga da ko wani abu ruwa ne a gidan sa ya shiga da wannan in dai ya kurkura bambanci su kawai idan bai kurkura ba to sallah ne ba zai ba amma wanka yayi ya shiga da niyyar wankan janaba yayi wannan ba zai yi sallah ba in dai ya kurkura baki bai sa saboda da baki da hanci a wajen da ke ci kuma mai ake kira da wanka shine ta amimun jannati ko albadan jilma kan da shi da ruwa idan ya zo bai kurkura bakin sa ba bai fati hancin sa ba to bai gani jikin sa ba bai sa saboda baki wajen da ke ba cikin wani dan dai dan da azumi na ke ruwa na zuwa a baki na sai dai ne ji na fito da shi azumi na kai ko yana nan yana da don ban jami ba to da shi ne ko sai a ji azumi ya kai yawa saboda haka tunda na hudu ya fito da shi to wato shi ma baki waje wajen da shi wannan fa'idar malamai suka kawo karkashin wannan cewa wannan yake sifatul kamal wannan yake sifatul izza ni alwala da mara alwala wannan ita ashi annabi yayi idan kai kana da ladan koyi da annabi alayhi salatu wassalam da ladan mun kan janaba ga ladan koyi da annabi wanda kuma idan kai ka kauce da shi shikenan wannan shi abinda malamai suke kawo wajen kai da abinda ya shafi wato wankan janaba to dai hadisi na gaba za mu iya jiya shi yawa to na da zamu tsaya a nan wannan shi ne dai a dukkule wato sifar wankan janaba sannan ababen da suke sassababa wankan janaba su ba za mu ci nan gaba ma nan zai kawo su dangane da abin da ya shafi wannan to na ga na gaskiya ne shi ne zai zo wannan tambayar da wani bawan Allah ya cewa Maimunatu bintu Lahani da Juwayriya bintu Lahani mahaifinsu daya sai ma ba san ba mahaifinsu daya ba domin annabi ya aure su duka wa an tajma ubayna wa ukhtayn illa ma qad sunan mahaifin wa mahaifin da yake dai ko ai an hada mutum ya hada ya da kanwa a lokaci guda ko sai dai idan wanda ke gamsu ko rafuwa kuka da wata a baka daya in za a baka shikenan amma ba mai ce ba wanda aljini ya buke shi wannan tambayar da suke kenan cewa wanda aljini ya buke sai har lokacin sallah ya fita idan ya barbado jira ma sallah ko bai jira ma ba idan dai daga farkon lokaci ya buge shi har lokacin ya fita malamai suke ba jira ba sai dai idan lokacin da ya buge shi dama lokacin ya kira wanda yanzu tun daga karfe sha biyu bai tashi farkawa ba sai karfe hudu ko sai karfe biyar ko biyar da rabi ko shida ba zai rama sallah ba an bai da ake ko yawwa wanda aljini ya buge shi yana wanda yana yin mutukar inda a ce zuwa ya ja wani abun kwaya da kansa to ana gudun sallah ko ya ja wani abu da ya bugar da shi wala abin da sallah ko wani abu da yake yi wa kansa ana abin da sallah dabban abubuwan da suka jabi karatu amma wannan matsalar mace mai daukan alqur'ani yayin da take cikin al'ada domin yin tilawa malami sai ya cika kaga malami alayhi da yayi baka a karatu da primary ne yayi baka tsari cewa ya mutum ya al'ada za ta tafi alqur'ani ba sai dai abin da yake qur'ani wanda yake ba cika cewa duk da wasu malami sun mutu rabi cewa ko kuma ya mutu da martani cewa wanda yake a iya daukan aya ɗaya ko biyu ko uku dai yake da wanda yake a dau duka qur'ani duk aya 666 dukkan suka ce da nini shine wanda ya kafurce wa aya ɗaya dai yake wanda ya kafurce duka qur'ani to amma abin da yake faɗa bai farabi shine in ɗalibin ilimi yake ma haddaciya muna samun wannan matsalolin muna zuwa boarding school karatu kika haka sai mu tsara da qur'ani don an yi koma ba ka yi da alibi sai kaga an yanki aya ɗaya da reza a cikin qur'ani wai saboda an ce wato in bai cika ba ba komai sai suke yankewa kago nan da alibi eh da alibi abin da yake daidai shine idan in san samu ne in kira da mai fiti izu goma goma fiti yi amfani da idan ba ta ce ya ce za ta yi karatun ta ɗaliban ilimi yana zuwa makaranta ya halatta ta ɗauko wannan bidiyon in ba ta da wani sai wannan sai kun rubuta ɗauka ala zarurati amma ita aka yi wato shi banda da zaman gida wanda take a zaman gida kawai ba a mata wannan sojin ba sai ita ɗaliban ilimi an fahimta da kyau ko bambanci kenan wanda take zuwa neman karatu ba ta da wani qur'ani sai wannan ya halatta ita ma an san samu ne inda wani ta ɗauka a tama da shiyar sun yadda ta ɗauki sun 30 sun 59 sun ka inu cikin ba aya ɗaya shi za a gode su ke yi cewa ta kawai irin na ɗiba ke nan shi za su ke yi cewa amma dai yanke wata addini ba dai ne wani wannan shi ne leza ta azimar da Qur'an wata shirifan lahu don girmama wa mun yi azim da ayyar da girmama Allah ne an bari da rage ku domin kalmomin ne na Allah amma a sani cewa an kai ga gabar ba fa laifi ake ba wannan shi ne abin da malamai suke faɗa dangane da wannan ta ko ma ta ce ma ai ita dole ta ji Qur'ani ta dole wannan mun gaba da ita malam mace mai goyo amsa za a ba mu idan tana sallah yaro ya yi mata fitsari a bayanta a to kuma wai tambaya take oke ga amsa take idan yaro ya yi fitsari yana bayanta sai ta kunce shi ta addini idan da ruwa kusa da ita ta dauka ta zuba ta ci gaba da sallar ta idan kuma babu ruwa a kusa to sai ta sallare ta je ta canja zani ko ta zuba ruwa a gurin ta zo ta nan ta yi sallar ta da wannan an zarta yi kokari kwarai da gaske Allah ya saka mata da alkhairi bari mu ji wata sai mu ji wata ta bi zama ni wannan cewa sai idan da ruwa a kusa da ita sai ta zata ci gaba da sallah idan babu ruwa a kusa da ita kawai sai ta cigaba da sallata idan ta yi sai ta sa ruwa ta ga wanda an yi bai ba wata kuma ta ce ita wannan mai goyon idan aka yi mata fitsari a jikinta abin da za ta yi kawai ai kai ta yi ba ta da wata sallah sallar ta ba shi saboda fitsarin da ya taɓa ta sai ta sauke goyon ta sa ruwa a jikinta ko da wanke gurin inda fitsarin ya taba saboda fitsari baya talla kuma ta sa ruwa a inda aka yi fitsarin sannan ta tashi talla haka wannan bai wannan ce ita kuma wannan ta ce idan da ruwa a kusa da ita sai ta sa ta ci gaba kawai da sallar ta idan babu ruwa a kusa da ita sai ta ci gaba da sallah ita ma wannan irin wannan ce idan ta idan wannan an ta farko ta fi wato jama'i cewa suka yi idan idan a cikin kwamfasoci ko da tana jin shigowar ta a cikin kwamfasin ba ko mace in dai bai taba ta ba amma idan wato ya taba mata jiki shi ne malamai suka ce a daidai wannan lokacin idan tufafin da ya taba za ta iya cillife shi ta ajiye sannan ragowar tufafin kuma zai rufe sauran al'aurarta babu gobe ta dora da sallar ta kawai ta aje in zan yi ne shi ticket da doguwar riga da jinta kawai sai ta tada din shi ta ci gaba da sallar ta idan bai taba rago shi babu ba idan kuma da ruwa a cikin kusa da shi kamar yadda wani ta faɗa sai ta ɗebi ruwan a kusa da shi ta aje yaro sannan ta wanke kawai ta dora da sallar ta ya halatta ya halatta amma idan ya zanto aikin da kai ne yawa ne har ta kauce wa alkibara ta ji gori abu ta tuɓe kaya kai daga su sai ta sake sallah wannan shi ne ma wato an zarda lajina lajinatul da'ima suka bayar a kan matar da aka yi mata fitsari tana cikin sallah saura mutu biyar to wannan shi ne dai a dunkule abubuwan da suka kawo amma musamman mai wannan an zarta kan shi ta yi kokari kwarai da gaske Allah ya saka mata da alkhairi sauran ma Allah ya saka mata da alkhairi to wannan shi ne a dunkule abubuwan da suka kawo akai babban kari da karamin kari yaya babban kari yake kauda kawar da karamin kari misali abinda nake magana a kai shine lokacin da wanne ne karamin kari kaga mutum idan ya zo hutu ko bauri ko a ji ƙananan kari amma janaba babban kari to mutum ya fara wankan janaba sai da zuwa ya fara wanke hannun nan da ake na shari'a guda uku a yaji ga wankan janaba ko ya zo kawai ya wanke farjinsa al'aurarsa ya ji ga wankan janaba kawai sai hutu ya zo sai ta tafi kawai sai ta tafi alhaji ya fara wankan janaba babu ƙatar sai ya tashi domin wannan babban da yake wannan karamin ya narke wa ya danne kari tawun jiwa ya sake da rafi abin da yake ko to shi ne abin da muke nufi a nan babu katar sai ya sako a kawai wannan abin da ya isa ne zo ya wankan da na da gaji kan abu da bata yi za har mun fadi cewa idan je ya kurkure baki zai ba iya sallah a wajen kurmi a cikin koji ko kuma wasu mintul ko kuma dawa zai iya sallah saboda haka shi ne abin da ake nufi karamin kari ya narke a cikin babba amma babba ba ya narkewa a karami wannan shi ne abin da ba lalle suke nufi to a kan gurin da muka yi magana idan mutum ya tinke da an ya gama wankansa gaba ɗaya ko bayan ya fito daga banɗaki ne zai iya wanke kafarsa bayan ya fito shi ne ba lalle suke ce mutum ya a nan ne aka gano mutum yana cikin alwala sai ruwa ya ƙare kawai da ganewa bohol zai ɗauke gaji ya wanke fuska ya wanke hannu guda ɗaya sai bohol ya ɗauke babu laifi ya matsa inda zai je mutukar ba tafiya zai doguwa har da za a ce ya mata da yake ko kuma hannunsa ya buge ba ba komai mai da jini wannan hadisi na wato da aka kawo shi a tumma tana'a da na sai yin kura ya bar gurin shi ne da jini an fahimta da ke ko so da haka wannan shi ne a dunkule abubuwan da suka shafi wa'innan abubuwan na janaba muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya biya mana buƙatunmu na alkhairi abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya yaje mana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin da maɗaukaka waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ya biya musu buƙatun marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya akwai wani abincinmu da muke da'awa karantarwa da shi mahaifin da ya tashi ya samu trop kwana biyu yana amini saboda muna roƙon Allah ya ba shi lafiya muna roƙon Allah da sunayen sa jawo da tsohon sa maɗaukaka abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana dan abin da muke faɗa abin da muke faɗa shi wannan bawan Allah da muke faɗa lafiyar salau ya ba shekara ta wani baya lafiyar salau ba shi da wani ciwo amma rana ɗaya yana farkawa kawai sai yi bayan jikin da na samu baya to muna roƙon Allah da sunayen sa jawo da tsohon sa maɗaukaka Allah ka ba shi lafiya muna roƙon Allah da sunayen sa jawo mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiya wannan rayuwa Allah ka sa mu zama lafiya abin da bai fi ƙarfin mu Allah ka fi ƙarfin sa muna roƙon Allah da sunayen sa jawo da tsohon sa maɗaukaka duk marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya masu neman jari da sana'a da wanda suke cikin kuncin rayuwa Allah ka yaye muna roƙon Allah da sunayen sa jawo ƙasar mu Allah ka zauna da ita lafiya masu neman ta da matsala da tashin hankali Allah ka zo da Allah ka magance mana Allah kada ka bar mu da zaɓin kawo kan mu Allah ka zaɓa mana waɗanda za su zame mana alkhairi ina roƙon Allah da sunayen ka kyawawa wa rasulun su ga wurin da kawo ka iyayen mu da malaman mu da sarga mu gidan da ke Allah da gidan su da gafara idan ta buta zuwa Allah ka sa mu cika da kai da imani muna roƙon Allah da sunayen ka kyawawa wa rasulun su ga wurin da kawo ka waɗanda suka sa aure a gaban waɗanda aure ka ko a gaban Allah ka galaba su اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عباك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.